بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da wannan safiya ta ranar Lahadi, safiyar 22 ga watan Zulqa'da shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama, wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2023 daga wannan anguwa ta anguwar Doki dake nan a Bukur a Jos Jihar Plateau a Nigeria. Dan yuma ƴan uwanmu, iyayenmu mata a nasiha a takaice, ubangiji Allah subhanahu wataala ya samu dace. To, ba tare da na shiga cikin wasu protocolat ba, saboda malam Abu Aisha ya riga ya samun kangi na lokaci, kana daidaita da lokaci na a wajen gaisawa ko wasu muqaddimat. Zan tafi kai tsaye zuwa abinda nake so ne mana tsokaci a kansa. Akwai wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito shi daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari. Na'am, Abu Musa al-Ash'ari, Allah ubangiji ya kara masa yadda, yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa kamula minan rijali kathirun wa lam yakmul minan nisa'i illa Maryamu bintu Imran wa Asiya imra'atu Fir'aun wa kana wa fadlu Aisha 'ala an-nisa'i ka fadli al-sarid 'ala sa'ir al-ta'am. Na fata kun san hadisin ai ko? Ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an samu maza da dama da suka cika kamala, wato abinda Allah yake nema su samu na nagarta sun cika shi, amma mata ba su cika wannan ba, sai wasu ƴan kadan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatance da wasu mata guda uku, yace akwai Asiya matar Fir'auna, akwai Maryamu ƴar Imran mahaifiyar Annabi Musa, Annabi Isa alaihi salam, sannan kuma yace Aisha kuma a cikin mata falalatta kamar falala al-sarid ne a cikin sauran nau'o'in abinci. To, farko abin da nake so mu yi tsokaci akai game da wannan hadisin, ya ku iyayenmu, shine mu gane me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da kamala da yace kamula minar rijali kathirun. Me yake nufi da kamala? Sai mu kalla mu ga me yasa kamala ta fi samuwa a gun maza ba ta samu a gun mata ba. Sannan waɗannan da ya kwatance da su cewa su ma sun samu kamala, wato sun zama kallabi tsakanin rawuna, me suka yi suka samu wannan kamalar? Da haka mu kuma, wato na nufin ku yanzu iyayenmu mata, sai mu sa'ayi don samun irin wannan kamalar. Ko ba mu samu irin tasu ba, sai mu kwatanta. Fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Idan ba za ki iya zama daidai da wance ba, to ki kwatanta irin nata. Wato, in baki da irin abin nan jarintarta ko ƙarfin halinta ko nagartarta, sai ki koyi da ita. Ko baki samu 100% ba, ki samu 60 ko 70 ko makamancin shi a cikin nagarta. Malaman hadisi da suka sharhi wannan hadisi sun kokarin su faɗi menene ake nufi da kamala. Galibi zantutukan su idan muka hahada daga zancen Imam Nawawi zuwa Ibn al-Jawzi zuwa abinna Ibn Taymiya da kuma a wannan zamanin al-Allama Ibn Baz da makamantansu, dukkaninsu sun yi kokarin su fayyace ma masu karatu da masu sauraron su me ake nufi da kamala. Zamu ga zancen su ya tsaya ne akan abubuwa kamar haka. Kamala da Allah yake nufi shine nagarta, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine nagarta da bayi suke samu, wanda wannan nagartar tana zuwa ne daga zabin Allah da taimakonsa da kaddarawarsa. Allah ya baiwa wasu annabta, ya baiwa wasu manzanci, ya baiwa wasu shahada, ya ba wasu matakin siddiƙai, ya baiwa wasu matakin waliyai, ya bai wasu matakin masana masu ilimi mashahurai da suka amfana da wannan musulunci. Ni da kuma yadda cewa waɗannan sun fi yawa a cikin maza. Hasali annabta da manzanci ya takaitu ne kawai a cikin maza. Allah cikin iyawarsa da kaddarawarsa da hikimarsa bai taba aiko annabiya mace ba. Hakanan shahidai waɗanda ake kashewa a wurin jihadi waɗanda suke biye da annabawa a wajen martaba da su da siddiƙai waɗanda suka gasgata Allah iyakar gasgatawa wanda zuciyarsu ta cika ta batse da imani to waɗannan an fi samu a cikin maza har ila yau. Hakanan waliyai na Allah an fi samun su a cikin maza. Hakanan waɗanda suke shahara a ilimi su zama malamai kuma su jajirce su karantar su yi rubuce-rubuce duniyar musulunci ta amfana da su wannan ma an fi samu a cikin maza. Duk da kamar da dan uwa Malam Abu Waisar ya faɗa, mata sun fi zuwa makaranta, za su yi ta zuwa Islamiyya tun ana ‘yan mata ake Islamiyyan nan har a girma, wata har ma ta gama zuwa Islamiyya ‘yarta ta zo ta ci gaba da rakota suna zuwa tun tana ‘yar ƙarama har ta zama budurwa, duka malaminsu ɗaya ita musu addu’a ta ce malam ga ‘yata a mata addu’a har ta samu miji ita ma su ci gaba da zuwa Islamiyyan nan tare har a haifa miki jika ita ma ku ci gaba zuwa tare da ita. Ba haka ba ne? Ina jin yanzu akwai wanda jikokinsu ne suka rakosu Islamiyyan nan. To kaga mata Allah ya muku wannan baiwa ta jura zuwa makaranta. Amma kuna ji kuna gani wani yaro da ta so a anguwa sai ya zama malamin Islamiyya. Ce ah wannan ba Rabi'u bane dan gidan lantana. Wallahi shine to ba kwanan nan yake zuwa nan suna wasa da su Isa ba. Ce shine ce ai ya je albayan yayi haddan Qur'ani yanzu ya dawo ya zama alaramma shine malamin Islamiyya. Haka za a hakura dole ya zama malami ya aka iya da shi baiwa Allah ce. To maza sun fi samun damar waɗannan abubuwa ko dai bisa zaɓin Allah ko kuma bisa ɗabi'ar rayuwa. Ɗabi'ar rayuwar ɗiya mace tana da limitations, tana da iyaka, akwai abubuwa da za su takura mata ko ta taso da himmata ta fara gogoriyo da sako'inta cikin mazajen kafin a ankara shikenan ta fara farin jini. Maza sun matsa mata dole a aurar da ita, ana aurar ta kuma shikenan labari ya canza. Lokaci kankani sai ka kawo ba ita ba, su kuma suna san suna ci gaba da tahsil suna neman ilimi, sai ka ji bayan shiga tana cewa duk waɗannan fa da kuke ganin su ba ƴan ajin mu ne ba, ƴan islamiyyan mu ne ma ba, su ma Abu Aisha da kuke gani islamiyyan mu ɗaya da su. Ko lokacin ma wallahi ni nake yin ɗaya na mafi su kokari ɗan kaje tana faɗa haka. Amma kuma ina yanzu ta riga ta zama mama ko kaka ko anti, Allah dai ya sada mu da rahamarsa. Saboda maza suna samun damar su samu kamala a cikin addini, a cikin rayuwa, a cikin ilimi, a cikin siyasa, a tattalin arziki, wato su suna da damar su kai su kawo. Sai Allah yake huwace musu wannan, shine annabi yake nuna mana cewa to kamala ɗin nan ta fi samuwa a cikin maza, amma fa mata su ma in sun dage suna iya samu. Shine sai ba mu kwatancen wasu mata da suka samu wannan. Shine nake so mu ɗan kalli waɗannan matan guda uku da annabi ya ambata mu ji me suka yi suka zama haka, da haka sai mu koyi da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ta farko yake cewa illa asiyatu imra'atu fir'aun, in banda Asiya matar fir'auna, ita ma Asiya bintu Imran ake ce mata. Wannan mata ta fir'auna Allah ya jarabce ta da miji mara kirki mara arziki shine fir'auna. Da haka Allah ya ba da labari cewa wa darawallahu wasallina amanu atu fir'auna id qalat rabbibni li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi adh-dhalim. Kaza abun tace id qalat rabbibni li indaka baytan fil janna, Allah ya ce ya buga misali ga masu imani mazan mu da mata, misalin irin gwagwarmayar da matar fir'auna ta yi. Yana daga cikin jarabawa da Allah zai miki a rayuwa, ya jarabce ki da miji mara kirki, miji mara arziki, mara mutunci, a ce miji ita fa ƙarewan ma mijinta kafiri, kafiri kuma na nuna wa sarki wanda ba a taɓa kafiri irin shi ba a tarihi, wanda ma yake cewa shi Allah ne, ana rabbukumul a'la alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Ji irin kafircin da yake yi fa, yayi alƙawari na zalunci iri daban-daban, ya kashe ya yanka yuqattilu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, duk wannan kafircin mijinta ne yake yi. Kin ga yafi mijinki matsala, wanda kawai shi matsalar shi shine makara a sallar asuba, ko matsalar shi kawai shine yana shan taba, ko matsalar shi shine yana da saurin hannu, da kin yi magana zaki ji kwab. To kin ga mijin ga shi matsalar shi kadan ce, da zaki zo ki ta terere a gari ki cewa ai mu dai muna cikin jarabawa, Allah dai ya fushe mu lafiya. Me ake da miji mamugunci? Me ake da miji wanda bai san darajar sirkai ba? Sai hakuri, hakuri ake da shi. Ina fata muna ganewa. To idan Allah ya zarfi mace da miji mara kirki, to karke da ki biye mishi akan rashin kirki nan. Shine abin da Asiya ta yi. Bata biye mishi akan kafirci da fasikanci da fajirsinsa ba, ba kuma ta mayan mai da kayan karata mai kayan itace ba. Wato tunda ka ce kai ba ka da kirki zaka ga rashin kirki. Bata mai haka ba. Wanda galibi haka ake yanzu. Bai da kirki, ke ma kin arrigar rashin kirki kin sanya. Saboda an zo sulhu a rasa waye mai gaskiya. In kika ce ya miki kaza sai ce ai ke ma kin mishi kaza. A rasa wane ne albade, hatta balantana mai hukunci shine al-azlam. Saboda ita Asiya sai bata biye ma Fir'auna ba, sai ta koma ta bi addinin Allah. Mai take yi addu'a, take tana neman tsari daga barnarsa. Rabbi ibn li indaka baitan fil janna. Tace Allah ka gina mini gida a wurinka aljanna. Wato kada ka jarabce ni da barnar da har zan zama gidana a aljanna irin na Fir'auna ne. Saboda ai mace tana saranta rayi da mijinta a aljanna ko? To idan ba aljanna zai jifa ba ta saranta jitta ta rayi da shi ba. Dan haka Asiya ta fara wannan addu'a, ibn li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali, Allah ka tseratar da ni daga fir'auna da mugun aikinsa. Wa najjini min alqaumiz zalimin, Allah ka tseratar da ni daga dukkanin azzalimai, kafiran su da musulman su da dukkanin miyagu. Kun ji irin abinda Asiya ta yi, wato komawa ga Allah a lokacin jarabta da Allah ya yi mata da mummunan abokin zama, da abokin zama mara imani, mara hankali, mara tunani. Saboda haka kar ki zama wacce jarabawar da Allah ya yi miki na samun wani yanayi na abokin zamanki yana da wani hali mara kyau ko halin Allah wadare, kar ki bari wannan ya hana ki biyayya Allah. Wannan yana da gaskiya bane, ya samu miki kamala da tsira. Duk wannan rayuwar da kike da shi ta shekara da shekaru ta cikin damuwa da kunci, idan Allah ya raba ran da ya ga damar rabawa ta hanyar mutuwa ko mutuwa aure, shikenan ki rabu da iya wannan jarabawa, ta zama miki kafara. Kuma ran da kike koma ga Allah madaukakin sarki, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ranar alkiyama za a fito da mutum daga cikin aljanna, cikin mutanen da yafi kowa shan wahalar rayuwa a duniya. Sai a mai tambaya, a zo da shi wato kaman a ce bakin aljanna kenan, ko inda mala'iku za su mishi wannan interview din. Ce da shi aje da ke baiwa Allah a rayuwarki ta duniya, zaki iya tuna wata wahala da kika taba sha? Zaki iya tunanin duniya ba ki tuna wahalar da kika sha ba? Zaka sai ta bada amsa, ko ya bada amsa da cewa ma marra bina sharrun qattu, ce ai da dai huwa mu taba shan wata wahala ba. Wato dadin aljanna zai mantar da ke gaba ɗaya wahalar da kika sha. Amma idan kika biye mai, kika fara yin rashin kirki yadda yake yi, to fa yadda yake wannan abin da yake na zalunci da saban Allah ana rubuta mai zinubai, to ke ma fa ba za a fasa rubuta miki ba. Barnar da yake yi bata justifying ke ki barna ba. Da haka idan ya zage ki aka rubuta mishi zinubi, in kika rama ke ma za a sa miki zinubi. In ya gaya miki bakan magana kika mayar mai, yadda ya ɗauki alhakin zalunci da cin amana aure, haka ke ma kin ɗauki alhakin raina miji da rashin sanin darajar na gaba da ke. Za ka sai ku yi kankan ƙarshe a wajen ɓarna. Wannan ya daga cikin abin da ke samar wa mace kamala, shine komawa ga Allah da addu'a da neman tsari daga mummunan aikin mijinta, ko da Allah ya jarabce ta da miji wanda yake da mummunan aiki. Wannan shi ya samu ma Asiya bintu Imran kamalarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata, kuma kamar yadda Allah ya ba mu labari game da ita a wannan wajen. Ina fata muna fahimtar wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake ambata ya ce wa Maryamu bintu Imran, da Maryamu ƴar Imran ita ce mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam ita ma Allah ya ba mu labarin ta aurare da dama amma gaba da nake so na kalla kawai fadin Allah wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat min alqanitin da Allah ya buga misalin mata Fir'auna sai kuma ya gwama da ita wannan mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam wanda kamar yadda muka sani a tarihance mahaifiyarta na da ciki sai ta yi alƙawari ma Allah cewa idan Allah ya bata ɗa namiji za ta sadaukar da shi yayin aikin alkhairi ya zama kai bai da aiki in banda sharan masallaci da kiran sallah da ayyukan neman ilimi da ibada za ta hakura da ita nata bukatun da uwa ke da shi a wurin da ta barwa Allah shi to da Allah ya tashi bata dan sai kuma ta haifi mace tace rabbi inni wada'atuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa zakaru kal unsa tace ya Allah to gashi na maka alƙawari amma kuma da ka tashi bani da namiji nake tsammani amma sai kai ikon ka ya Allah sai ka bani diya mace kuma diya da namiji da diya mace ba daya bane amma duk da haka ta cika wa Allah alƙawarin ta yi ta bayar da shi wa kaffalaha zakariya to wannan diya ta taso a cikin bautar Allah da imani da aiki na gari Allah ya mata wajjarabawa da ya mata ta hanyar ta haifi da ba hanyar dabi'ar da aka saba haifan da ba ba tare ta san da namiji sawa'un a aure ko a wajen aure ba shi sa yake ce mata Maryamul Azra wato Maryam wadda bata san da namiji ba kuma gashi Allah ya bata da shi sa ta shiga cikin damuwa duk da alƙawarin da Allah ya yi mata tana cewa ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ba wanda take iya fahimta irin wannan ayar kamar macen da aka ta mata kazafin zina sai ta fi kowa fahimta ma'anar wannan ayar za ta fahimta me yasa Maryamu ta ji irin wannan bala'in ke kin san baki taba yin wannan abun ba kina cikin mu'minatun ghafilatun wanda in an ce mata tayi alfasha bata san ma ya ake ba amma sai wani azzalimi ko wata azzalima ta miki kazafin alfasha to zaki ji gara ma ki mutu kawai ki huta shine ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya Allah ya bata haihuwar dan nan kuma yayi ma dan albarka ya sanya shi cikin annabawa cikin manzanni cikin ulul azmi na rusuli kamar yadda muka san Annabi Isa yana da wannan falalolin to shine Allah ya ce wa Maryam ibnat Imran na kuma bugawa musulmai mu'minai misalin Maryamu ƴar Imran allati ahsanat farjaha wata ta tsare al'aurata to kin ji abu na farko da ta yi tsare al'aura na daga cikin abin da ke samun mace kamala ta guje wa duk wata alfasha da ake da al'aura zina da madugo da duk wani fasikanci ta guje mishi a kowane lokaci a cikin rayuwarta sawun a halin tana budurwa a halin tana mata aure a halin tana bazawara ta guje wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha sai Allah ya ce wa fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha kuma ta gasgata kalmomin ubangijinta wato ki gasgata alqur'ani ki aiki da shi ki bi shari'ar Allah to wannan yana samun mace kamala gasgata Allah da bin shari'ar Allah da bin dokokin Allah wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi sannan Allah ya ce wa kanat min alqanitina kuma ta kasance daga cikin masu alqunut shine wato yawan ambaton Allah sawa'un a tsaye ne a cikin sallah a zaune ne a cikin karatu a wajen zikiri ne na safe da na maraice istighfari ne tasbihi ne yana cikin alqunut wa kanat min alqanitin tana daga cikin masu ambaton Allah waɗannan abubuwan tsare al'aura gasgata Allah da ambaton Allah kin ji kuma ita wanda ta yi kenan sai mu hada da waɗancan ko wato komawa ga Allah ta addu'a yin hakuri da halin miji mara kyau da kuma rashin biye masa akan rashin kirkinsa waɗannan abubuwan idan mace ta rike su sai ta samu daraja Isa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha dakhalatil janna idan mace tana kula da sallarta ba kiya wasa da sallah sai in kina cikin halin hutun sallah da mata suka saba. Ba kiya wasa da azumi, mata suna wasa da azumi yanzu sosai. Da ta dan ji burumburin ita ce wai ba ta yi azumi ba, za ta shayar, tana da sabon ciki, za ta ciyar, za ta yi waye, ai ta ba su wasu abin nan escape routes waɗanda ba sa ɓullewa. Ku ji ka'idar, duk wanda ya sha azumi bisa wata larura abin da yake kan shi ne ramo azumin. Duk wanda ya sha azumi a bisa wata larura abin da yake kan shi ne ramo azumin, saboda haka Allah yake cewa wato fa'iddatun min ayyamin ukhar, ku yi azumi in ba ku yi ba ku rama a wasu kwanaki. Babu wadda ake halasta mata kattarama sai wanda ke da wata larura sananniya da za ta hana ta ramawa. Da kuma da ciki da goyo ba larurai ne da suke hana rama azumi ba, kun sani, ku ji tsoron Allah. Amma ko da ya zama mata larura to sai a bata wannan fatawa cewa ta ciyar, amma kawai tunanin cewa da zarar na yi mission period ɗina bari kawai in fara ciyarwa ba ruwana da azumi, wannan dabaru ne. Wa anta sumu khairul lakum ya ummahat. So tsayawa a wajen ibada da Allah ya lissafa mana waɗannan ayyukan da waɗannan mata suka yi, tsayawa a wajen ibada, tsayi da sallaki, yin azumi, sai annabi ya ce wa ata'at ba'alaha, kuma in tayi mijinta biyayya ga wacce take da miji kenan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta shiga aljanna. Shiga aljanna yana da sauki idan kin kalli waɗannan ayyukan kamar yadda aka lissafa su. Kin ji ababen da waɗannan mata suka yi suka samu wannan falala. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake ambatan ta ukun su. Duk da yake a yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata kamar yadda malamai suke nunawa, kamar bai so ya ambaci wata mata a cikin al'ummarsa ba. Ya so ya bada misali ne kawai da al'ummomin da suka wuce. Malamai sun tsaya sun yi tunanin me yasa to a cikin wannan al'umma babu su ne, lalle akwai su. Me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gujewa ambatan su? Saboda wannan ambatan yana iya zama fitina a cikin mata. Yanzu a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce wance ma tana cikin kamilai, to shikenan sai ta dinga daga sauran kafara a cikin kishiyoyi. Dama gidan abin nan biyu ne, jam'iyya ce guda biyu. Akwai jam'iyyar Aisha da magoya bayanta, akwai jam'iyyar Ummu Salama da magoya bayanta. Kullun haka ake cakusawa, ana sakin magana, ana habaici. Wata rana ma a yi kamar za a daka indaka. Gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya ta fama da mata. Duk mutumin da ya tara mata sai ya hakuri. Wannan ta faɗa yau ta ce kaza, wanda ce ai dai an san ni kaɗai ce aka aure budurwa a gidan nan. Wannan ta ce ai ni kuma an san cewa daga sama ma Allah ya aiko ya ce a aure ni. Ehe, haka suke wannan cakusawa. To ina kuma inda yanzu an ji daga bakinsa ya ce a cikin mata na wance ce kamila. Shi sai bai faɗi kamalan ba, sai ya faɗi wani abu da ya tsoro a kan falala da Aisha take da shi. Wannan yana daga cikin irin siyasar zama da iyali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya. Ba zai hura wuta a gidan shi ba. Dole idan kana da mata fiye da ɗaya sai ka iya bakinka. Wani lokaci ka zama kamar wani munafiki. Kaji ka ƙi ji, ka gani ka ƙi gani, ko ba haka ba? In ka ce komai ka gani sai ka yi magana ko sai ka yi fara, sai su mai da kai kamar wani taɓaɓɓe, za su ta tsokana ka ne ma a ga me za ka yi. To da haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa fadlu Aisha ala sa'irin nisa, falalar Aisha akan sauran mata ka fadli Farid ala sa'ir ta'am, kamar falala Asarid. Asarid da Hausa kawai ne abin da ke fassara shi, shine fatan nama, fate, ai an san fate ko? To na nama, wanda kawai zallan abin da ke cikin shi nama ne, maimakon doya ko dankali sai zama nama ne aka dama aka yi abin da shi. Shi Larabawa suke ce ma Asarid, muhimmin abinci ne a al'adarsu tun zamanin jahiliya, kuma har yanzu suna yin shi. Abinci ne da ake tarban baki da shi, abinci ne mai daraja, abinci ne mai gina jiki, abinci ne da yake nuna alfarma, abinci ne da yake nuna wadata. To duk Annabi ya wannan kwatancen ya ce Aisha a tsakankanin sauran mata kamar yadda wannan abinci yake a tsakankanin sauran abinci. kin ga daga cikin misalin shine tunda ana yayin shi har yanzu ba a daina ba to haka Aisha zata dade ana ambatanta ba a daina ambatanta ba kai da muke ambatanta ya daga cikin wajihin kwatancan me yasa ambatanta yawan zu saboda malama ce ilimi yana wanzar da ambatan mutane a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba a cikin matan manzo Allah ba a cikin matan duka al'umman nan kamar yadda zahabi yake fada ba a taba wata mata da har maza suka daga mata hula suka sara mata akan ilimi irin Aisha ba ba ta bayinta ba baiwa da ta ilimi shi sa suke ce mata kanat rajulatan minan nisa ta kasance mace ce irin maza kamar maza shi sa wata nake fadan wani abu mallam Abu Isa sheda ne nace ina ma ustazai nasiha zan saki fadan wannan nasiha Allah wani zai ta mushi amfani ustazai suna son auren ƴan mata zakakurai masu basira masu yin na daya a musabaka masu cin maki masu daukan na daya a aji ko to in dai kana son aure wannan mata kuma sai kai hakuri don irin wannan mata ba ta yin irin biyayyar da kake so saboda tana da ra'ayi tana da tunani duk abin da aka fada tana da nata fassara sai ta yi analysis ba miji bai fada ba kawai ta bi to idan kai wanda kake so a maka makauniyar biyayya ne to wannan ba matarka bace wannan mace ce ta mutumin da yake da zurfin tunani yake da hankali yake da dattaku zuban macen shekaru tsakaninta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da abin take yi kawai sai dariya ya murmushi to Aisha har Annabi tana mai gyara ta ce bata yadda ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana ta ce kai baka san kaza ba ya ganta da yabbe binta tana wasa ta ce yabbe bu kuma yace kwarai kuwa to wannan kuma doki har da fuffuke ta ce kai baka san Annabi Sulaimana ya doki fuffuke ba kawai sai murmushi ya kyale ta in kai ne zaki ce mu zaki gaya wa karatu ki baki da mutunci sai dai ta jiran kwashi kawai to da haka in ka aure irin wannan matan mai basira wadda ta wuce gama garin basira to sai dai kai ta lallabata kana binta a hankali amma ba haka ba kullun sai kun yi sabani saboda a ɗabi'ar irin waɗannan matan suna da ra'ayi nasu na kansu ko abinci ne kace ayi kaza ta ciyawa yau bai dace ayi wannan abinci ba musamman a ce nurse ce ta yi karatun nurse ko ta yi karatun medicine ko ta taɓa zuwa ƙasar waje to za ka ji ra'ayi iri-iri ko accountant ce ko barista duk mutane sa san irin auren waɗannan matan amma waɗannan matan ba na gama garin mutane ba ne tsakani da Allah wannan na faɗa ne daga abin da na karanta daga halayyar irin yawan ƙararraki da ake kawo mana cewa ta yi kaza sai in ga to ai ba laifi bane kawai ra'ayinta ta faɗa shi kuma namiji bai so ya faɗi magana a faɗi ra'ayi ya fi son kawai same na wa ɗana to irin wannan sai ka samu wata sahura ka aura kawai shikenan shiru da ita da abin da kace tace to shikenan mai gida an gama to Aisha tana da zurfin basira da kaifin hankali kuma ta yi sa'an miji ne babu irin shi babu wanda yake da irin mijinta manzon Allah shine mijinta sallallahu alaihi wasallama ga ilimi ga dattaku ga hangen nesa ga shi dan lele a gaban Allah saboda yayi ta koya mata ilimi har sai ta zama ta fi kowa ilimi a cikin mutane a cikin mata a cikin maza ma ana gogoriyo da ita shi yasa su da dama idan sahabbai ba su gane wani karatu ba sai a ce a tafi gun Aisha je a tambayo sai a aika su Urwa su shiga gidanta su ƴaƴanta ne sai su je su tambayo a wurinta. To kun ji na farko kenan da gaskiya abin da ya bata abin nan kwatantar Annabi yayi shine tunda za a yi ta ambatanta har ƙarshen zamani kamar yadda har yanzu ba a daina yayin abincin da ake ce ma Farid ba. Sannan na biyu tsada daraja duk abincin da za a ce nama ne kawai zalla za a zuba babu wani kayan haɗi sai nama in ga ai ba abincin talaka ba ne mukan talakawa ai daga sallah sai sallah ai ko in dai da ake kusa da sallan nan shine muke ta sa ran mu dan samu mu dan karya abin nan guba haƙorin mu ko akwai wani karmuga da ake cewa wanda ya kwana 40 bai ci nama ba wan ya cije ka sai wurin ya tsutsa to yanzu ne za mu samu mu dan karya wannan gubar ta bakin mu nan da in Allah ya kan babbar sallah lafiya to daga nan kuma sai mai tsawon rai amma kin ga masu arziki su kullun cikin shi suke idan akwai wata attajira na cikin ku na san firiza ta nan cike da nama da na kifi da na kaza da na talatalo da na rago da mai kashi da zallan tsoka duk yana nan aje sai wani ta ga dama take ci to haka Aisha take da wannan darajar ba a samun irin ta a gidan kowa ko mun gani sannan har ila yau daga cikin darajar ta shine wato a mace ce wanda za a nuna ta a ko ina kamar da wannan abincin babu bakon da zake ka kawo mai ya gaba ka darajar ta shi ba to Aisha ta kai a nuna ta a ko ina sannan kuma abinci ne mai gina jiki to haka ilimin Aisha zai amfani al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi sa har yau ake cin moriyar ilimin ta yanzu duk wannan yana nuna mana cewa daga cikin abin da zai ba mace kamala akwai mene ilimi ilimi na addini zai baki kamala wani abu da ya kamata mu lura da shi a nan ɗan uwana masu albarka kun ga Aisha nan fa bata saba haihuwa ba bata saba haihuwa ba to abin da zamu cira daga nan shine duk falalar da Allah ya yi miki sai kuma yema wata falalar da ke bi miki ba karki hasada yadda duk wannan tarihin nata da ake yi bata taba haihuwa ba ai ku yanzu a cikin matan aka ce ga wata bata haihu ba ta yi aure shekara 8 10 12 13 ta zama abun kwatance ta zama abun tausayawa a cikin dangi da ƴan uwa ba a so ma a gaban ta a dinga labarin haihuwa kar ta ji damuwa sai a dinga cewa kai ya kun ga wance kar ku tayi mata da hankali uwarta nan tana ta mata addu'a in ba mai imani bace ta fara shiga malamai kuma tana nan tana tsoro kafa mai gidan ya ce shi wallahi ba zai yiwu ya mutu bai ga zuriyar shi ba dan haka shi aure zai karata nan tana ta addu'a kada Allah ya sa ya ga wata tana ta mishi muguwa addu'a to wani kinga ashe rashin haihuwa dan adam yana ganin shi a matsayin na ƙasa ne amma yana iya zama kuma falala saboda bata haihun nan ba to ba ta da larura yaya sai ta yi amfani da time dinta sai ta yi ilimi so idan Allah ya jarabce ki da rashin haihuwa kar ki dauki wannan a matsayin jarabawa da ta za ki dinga shiga daki kina kuka a sai ki utilizing din wannan damar sai ki ga to me zan yi wanda zan amfani wannan lokacin tunda lokacin asali ya kamata ki dinga rena yaya ne wani na goye wani na kamfo wani na tanye zai miki barna a kitchen ki yi tsawa nan ki yi can kullun kina gajiye ko wasu sun tafi makaranta kina jira ki musu abinci kar su dawo suna jin yunwa to idan baki da yaya kin ga duk wannan lokacin yanzu naki ne to sai ki amfani da shi sai ki wani abu sai ki bi sawun Aisha sai ki haddan alqurani ki dage hadda ki ta zauna ram ya zama in waɗancan za su alfahari da su suna da yaya ki zaki alfahari cewa ni kuma Allah ya sa na haɗe zancen shi eh fama atani Allahu khairum mimma atakum kar ki bari a bakki a baya dan baki da yaya sai ki kokari ki iya ilimi ki zama wata zakakura a cikin sa'o'inki fa a dinga kwatance da ke da ake kwatance da Aisha din nan saboda ka kake bari wata naƙasa ko wani aibi ko wani talauci ko wata damuwa ta hana ki cin moriyar lokacinki da zaki samu wannan kamala to yanzu mun lissafa guda nawa kenan a cikin waɗannan abin nan guda nawa uku kai muka lissafa a ba su matan ba siffofin kuna kirgawa da wanda suka shafi Maryamu da wanda suka shafi Asiya da wanda ya shafi yanzu Aisha in za a wajen Aisha mun samu guda biyu ne ko na farko wato iliminta ya taimaka mata wajen kamala na biyu kuma kyakkyawan amfani da lokacinta kyakkyawan amfani da lokacinta ya taimaka mata sannan kuma na uku shine samun nagartaccen miji samun nagartaccen miji yana taimaka wa mace ta samu kamala saboda haka wannan kuma kalubale ne ga iyayenmu mata musamman a lokacin da ƴaƴanki suka taso suka isa aure to ku zama cewa kuna nufatar ku ba da su ne ga maza masu nagarta kar ku damu da wai yana da mata kun bi san dole sai saurayi kar ku damu da cewa wai yana da shekaru ba sa'anta bane kar ku damu da cewa bai ba shi da ko sisi tayi zai samu sisin nan gaba zai tayi nan gaba babu wanda Allah ya rusa jikin goshin shi cewa wannan shine akhirul fuqara karshen talakawa babu kowa haka Allah ya fito da shi duniyar nan bai da komai daga baya kuma ya samu to kar ku tsammanci ba zai samu ba wani ma yakan samu arziki ne bayan yayi aure auren ne hanyar arzikin sa amma dai a duba nagartarsa ta addini da nagartarsa ta halayensa da asalin sa to wannan zai taimaki ƴar ku ta samu nagarta ta samu kamala ina ganin waɗannan sun isa ko dan aka cika dogon surutu to za ku fara mantawa. Eh, ta san katin Islamiya ba a so yana yawa, tunda aka minti 15 sai a addu'a a tashi shine za a rike har sati guda ba a manta ba, amma da zaran yayi yawa to shikenan sai a manta. Ina muku addu'an Ubangiji Allah Subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a rayuwarku da rayuwar ƴaƴanku da sirkanku da iyalanku. Dukkaninmu nan na san muna da damuwa, muna da buƙatu a gun Allah madaukakin sarki. Ya Allah, muna tawassuli da sunayenka masu tsarki. Allah, muna tawassuli da ainihin wato sunayenka kyawawa. Allah, ka biya ma waɗannan bayinaka buƙatunsu na alkhairi. Allah, ka biya mana gabaki ɗaya kowa da damuwarsa da ke cikin rayuwarsa. Ubangiji Allah, ka yaye masa. Allah, ka sa waɗannan damuwoyi su zama kafara ne a gare mu. Allah, ka ɗaukaka darajarmu a duniya da lahira. Ya Allah, ka gafarta mana zunubanmu a duniya da lahira. Allah, ka sisinta mana ainihin wato zunubanmu. Allah, ka rike mana bayanmu. Allah, ka inganta mana rayuwarmu da ta ƴaƴanmu. Allah, ka sanya albarka a cikin zuriyarmu. Allah, ka taimake mu a wannan ƙasa tamu, ka gyara mana ita. Allah, ka sa mu gama duniya lahiya. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.